بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وديا تتبت الله سبحانه وتعالى لساك هذا ما هو المجلس من البركة مسلات جامع الرحمة لكي كم تيتم يدقر غرين كانوا wanda muke karatu a cikin littafin Hisnul Muslim, wanda a yau 15 ga watan Rabi'ul Awwal Hijira annabi tana 1448, wanda shi ya daidai da 28 ga watan 8 miladiya 2026, zamu tashi babi ko kuma fasali sabo wanda malam ya masa da matashiya da azkar ko kuma du'aul kar. Du'aul kar addu'ar damuwa mai tsanani. Idan aka ce alkarb a lugha shine wato abin da ya shiga ciki da nisa, kamar kai hada ka tusa abu can ciki, shine ake cewa alkarb. Wasṭilāḥan wajen malaman kuma istilāhi shine baƙin ciki mai tsanani wanda zaka ji kamar ƙirjin kai fashe. Za ka ji wata damuwa sai ka ji cikin zuciyarka tana zafi. Akwai yanayi da mutum yake samun damuwa da baƙin ciki wanda za ka ji har cikin zuciyarka za ka ji zafin abu, sai ka ji kamar wani abu a cikin zuciyarka ake ta farfasawa. Shi wannan shi ake cewa alkam. Allah ma ya ambace shi da cewa baƙin ciki mai tsanani mai girma. Da Allah yake magana kan annabi ya ce wa najjaynahu wa ahlahu min al-karb al-azim, muka tserar da shi da shi da iyalansa daga matsanancin bakin ciki mai girma. To wannan bakin ciki mai tsanani mai girma, abin da yake tafi da shi yake kautar da shi shine manzo Allah zai gaya mana, saboda kowa yakan tsinci kansa irin wannan yanayi. Ya iya zuwa ma a lafiya, ya iya zuwa a cikin harkokinka na yau da kullum, ya iya zuwa a iyali damuwa ko ta wani iri, in ta bullo ma to ga magani daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Farkon zikirin da ya kawo mana a cikin wannan babin shine wanda babban sahabi kanin annabi kazin dinsa Abdullahi dan Abbas shi ya rawaito mana. Wannan ya tabbata a cikin sunna hadisai masu yawa. Wannan karatu ko kuma zikiri na farko Imam al-Bukhari da Muslim duk sun kawo shi a cikin littattafansu. An ibn Abbas radiyallahu anhuma, daga babban sahabi malamin al-ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masanin tafsiri, haka manzo Allah ya ce, annabi ya ce habru hadhihi al-umma wa turjumanuha, manzo Allah ya ce malamin wannan al-ummar wanda yafi kowa iya fassara al-Qur'ani a cikin wannan al'umma, sai manzo Allah ce yace shine Abdullahi dan Abbas. To haka idan Abdullahi dan Abbas ya faɗi ka ba fassara akan aya, to an gama da shedar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Abdullahi dan Abbas, uduba ka gani duk wannan abin da ya rawaito mana fa yana mata yana yaro ba wa matashi za ce, dan san da manzo Allah ya ba duniya bai kai bai fi shekara 10 ba shi gaba ɗaya, amma duk ya tattaro mana wannan ilimi kuma annabi ya masa stampin cewa wato malami ne. An gane malami, domin lokacin da aka haife shi annabi ya shiga Madina, aka haife shi babarsa Ummul Fadl matar Al-Abbas ta ɗauko shi a zanin mai ake cewa goyo, ta kawo annabi shi ta ce gashi an haifar wa Abbas babbanka ɗa. Zalla ya ɗauki dabino, daga nan muka samu sunna da ake ce mata at-tahnik, da da ake sayo ayo jinjiri maza Allah yasa aka kawo dabino annabi ya tattauna dabinan nan da yansa mai albarka sai ya lika masa a takandarsa haka ake son kai waje amma haihuwa jariri ka samu dabino ba fa irin na Niger mai taurin nan ba fa yawa mai laushi in ka zama take tana ciki to ka samu wannan dabino in ka je kan ba akwai shi mai dan tsada-tsada amma mai laushin ko wanda ake ce masa menene sukari ko irin wayannan haka mai taushi sai ka dan tattauna shi ƙara zama mai laushi sai dan kadan sai ka dana a takandar sama ta jariri ya zama abu na farko mai zaki da zai hada cikin yaro shine wannan dabino saboda fitra zalla ya karba yasa sai tsora masa yi masa ta'niki sai masa addu'a yace Allah ke masa albarka Allah ka bashi ilimi Allah ka fahimtar da shi fassarar Qur'ani yana jariri haka ya taso duk abin da ya ji na Qur'ani fassarar sa indai Abdullahi dan Abbas ya fara shi to shekara 10 sanda annabi ya rasu shekara 10 aga bai kai manzalin balaga amma dai yake kawo mana wannan ilimi mun gane yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har gidan annabi yana zuwa ya kwana saboda akwai ƙanwar babarsa gwaggwansa kenan ɗaya jiya da cikin matan manzon Allah Maimunatu bintul Harith matar annabi ta ƙarshe ita ƙarshen annabi yana aurenta Allah ya ce an rufe ƙofa la yahillu laka an-nisa'u min ba'di daga wannan kaka kasa ba kai ba ƙara aure Maimuna Abdullahi dan Abbas mun karanta yana shiga gidan annabi je kwana kaga yana yaro kenan annabi kwana da shi da matarsa a gado a shimfiɗa ɗaya ai kaga yaro ne sai haka har yace cewa na ɗora go annabi matashi ne mai tsawo ni sai in sa kaina a wajen faɗin matashin annabi kuma da iyalinsa a tsahon kusa da annabi yake kwanci sallallahu alaihi wasallam dan gida ne kenan kaga bayan cewa wato babarsa da babar da matar annabi uwa ɗaya da uba ɗaya su sannan shi kuma ɗan baffan annabi ne al-Abbas Abbas kuma yayan baban annabi Muhammad mahaifinsu da an fahimci magana kaga ɗan gida ne da shi ta waka ana yin abubuwa wasu a cikin gida ma tare da shi shi ya koya mana addu'ar da annabi mai annabi yake ya tashi zai kiyamun layi daga wajensa muka samu da abinda annabi yake fara na farko da addu'ar da annabi yake yi ta farka daga bacci zai kiya mun laili yana mutsike idansa shi ya gani shi yake gaya mana Abdullahi dan Abbas shi ya rawaito wannan hadisi Abdullahi dan Abbas yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yaqulu 'inda al-kar yace manzon Allah idan damuwa matsananciya ta kama shi irin wanda zaka ji kirjinka kamar ya fashe yayi kunci din nan to annabi yana karanta wannan zikir mai annabi yake cewa annabi yana cewa la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbul arsh al-azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsh al-karim kun ga zikirai ne guda uku duk an buɗa shi da kalmar tauhidi la ilaha illallah al-azim al-halim لا إله إلا الله رب العرش الكريم عظيم كي لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم أبن دكي تشوا كوكما أبن من زال الله يتشوا الذكر شيني لا إله إلا الله إنا جدد إيماننا نايد بابونا ألا نقص كده تشنجابو تامسا سي ألا قرأ لا إله إلا الله العظيم وبنجي مي جرمه وندا هنك لنك بزي يغانو جرمه الله هنك لنك ينزك تترش ألشي الله نجرمه وبذاك يغانو تو إرم ونن جرمه أكي نفشين العظيم جرمه دبذاك يغانو هنك لنك مادة تتنانك بزي يغانو شو دبن دا أكي تيوى العظيم أوجان الله جرمه mara misali wanda tunaninka da hankalinka ba zai iya misalta shi ba al-halim Ubangijin da yake da za a sade shi a yi masa rashin kirki amma ya dauke kai bai bata masa mai juriya shine al'ali mai juriya a bata Allah sako da kike mun koyi mu saba masa ya dauke kai ya kyale mu muna fitowa ko ya ba mu kudi ya ba mu abinci shine mai juriya sabanka bai dame shi ba shine al'ali bai bata masa rai saba masa da muke bai bata masa rai saboda juriyar sa nan ya huce a ce mai hakuri an gane as-sabur shine mai hakuri ga kada afuwa da juriya hakurinka ya sa cewa domin wannan matsanancin halin da na shiga ni na jawo kaina laifina ne amma ina jaddada imani cewa kai ne Allah kana da girman da ya huce girman damuwar da nake ciki gungun girmanka kai ba shi da iyaka ga ka da juriya da haƙurin da za ka iya ɗauke kai a kan laifin da na yi don laifin shi ya jawo min damuwata kuna ganewa? Kana faɗa ka dinga kallon ma'anar abin da kake cewa tauhidi ne tare da kirari da girmama Allah tare da cewa lallai Ubangiji yana yafewa haƙurinsa ya kai ya ɗauke kai ya yafe ma laifin da kai a fitar da kai daga cikin damuwar da kake gaba ta farko kenan sai kuma annabi ya sake cewa la ilaha illallah rabbul arshil azim ina sake jaddada imani na Ubangiji guda ɗaya Ubangijin da ya halicci al'arshi mai girma Al'arshi annabi ya gaya mana cewa wani abu ne na halitta da Allah ya halitta. A halittun Allah ba wanda ya kai al'arshi girma. Saboda yadda Allah girmanka ba shi da iyaka, ita ma al'arshi halittarka ce ba ta da iyaka, kai ka ba ta wannan girman, kai ka halicce ta, to laifina da wannan damuwa ta ba ta kai girman al'arshi, kuma kai ka halicce al'arshi, halicce ta. Saboda damuwar da nake ciki ma kai ka halicce ta. Na yi imani kai ne za ka warware mishi. Gaba ta uku, sai annabi ya sake cewa ka ce kuma la ilaha illallah rabbus samawati. Kaga daga mai girma ake sake yo ƙasa ake sake ku gane ba abin da yake girman Allah. To shi ne ka fara budewa da shi. Ya Allah da ka fi girman girman da ba shi da iyaka na yi imani da kai a fitar da ni daga halin da nake ciki. Sai ka yo ƙasa riga sai ka komo halittarsa kuma. Sai ka ɗauki abin da ya fi komai girma a cikin halittarsa shi ne al'arshi. Sai kake cewa la ilaha illallah rabbul arshil azim. Ina tawassali da tauhidin da nayi ya Ubangijin da ka halicci al'arshi mai girma. Allah wannan damuwar ta ba ta kai girman al'arshi ba a fitar da sai kuma aka sake yo ƙasa. La ilaha illallah rabbus samawati. Ina ƙara imani da Allah Ubangiji guda ɗaya wanda ya halicci sammai. Kaga ka sake rage mai daga girman al'arshi ka sake yo ƙasa. Kai laifin nawa ko kuma damuwar ta ma ba ta kai girman sammai ba. Allah kai ka halicci sammai. Wa rabbul ardi Ubangijin da ya halicci ƙasai. Wa rabbul arshil karim sai ka sake mai annabi sake mai mai ta Ubangijin al'arshi mai girma. Ubangijin al'arshi. Al'arshin nan tana da girma ta fi sama ta fi ƙasa. Ta fi duk halitta. Ya Ubangiji ka duba wa'innan halittar da kai. Kai ka halitta. Kuma kana haƙuri da su. Ubangiji ni ma a yi haƙuri da su. Al-Karim ya Ubangiji mai karamci. Wannan Al-Karim na ƙarshe ba siffa al'arshi ba ce, siffa Allah ce. An fahimci maganar? Mana la ilaha illallah. Na yi imani da Allah guda ɗaya, babu wani Allah sai guda shi kaɗai Allah. Rabbus samawati Ubangijin da ya halicci sammai. Wa rabbul ardi Ubangijin da ya halicci ƙasai. Walabbul arshi Ubangijin da ya halicci al'arshi al-karim Ubangijin da ya fi kowa karanci ana fitar da tauhidi shi yake fitar da mutum daga cikin damuwa kamar yadda shirka ita take sha mutum cikin damuwa duk girman wato damuwa ka in ka jero wannan kalmomin na tauhidi Allah zai fitar da kai daga cikin sa domin kafirai ma ba su yarda da Allah ba idan matsanancin hali ya same su tauhidi suke Allah ya gaya mana a cikin Al-Qur'ani a cikin suratul Ankabut Allah yana cewa kafirai idan matsala ta same su wajen Allah suke dawo wa idarakibu fa idarakibu fil fulki da'aw Allah mukhlisina lahuddin falamma najahu ila albarri idha hum shi idan suka hau jirgin ruwa ya fara tambal tambal da su suka ga guguwa da igiyar ruwa ta fara ha jirgin ruwa yana haka yana haka kare kibiyar su da'aw Allah sai su roki Allah sai su kirawo Allah mukhlisina lahuddin shi kadai suke roka ba a kirawo lata da uzza wala hubal wala dishikincin nan sai a aje shi sun yarda cewa yanzu Allah ne kadai zai fitar da su mukhlisina lahuddin shi kadai Allah ya ce falamma najahu idan Allah ya saurare su din ya tserar da su ba kifar da su ba sai aka fitar da su suna sauka dandar gariyan ƙasa suka ji su a Makka idahu mushriku sai a koma shirkenci sai a koma shirka u'uluhuban ai ba dan wato captain din nan da yayi kaza an koma zancen captain kuma sanda aka shiga matsalar fa Allah ke kira ba captain ba wanda yake tunanin captain jirgin sama da ya taho da ya shiga cikin gargada zaka ji kowa wajen Allah yake yi saman nan yi ƙasa ka ji yana gargagugu din nan sai ka ga an yi tsit ana ta kiran Allah wani yana yi a fili wani yana yi a zuciya wani kuma har wanda ka ji ya ce wayo Allah an koma wajen Allah don Allah ya taimaka aka sauka lafiya ce ai captain din nan wato ka ga yadda yi ba ka ga manta da Allah mun koma irin su ma ka ai captain din yayi kaza yi ba haka ake duk sanda ka roki Allah ya saurare ka to in ka zo ƙarshe kuma sai kai masa sujjada sai ka sake masa jinjina to sai ya tana da kai akwai irin cikakken da muke Allah subhanahu wataala a cikin surat Isra yake cewa wasu suna sako lokacin da suka hau sararin samaniya ko suka hau jirgin ruwa aka fara tambal tambal sai su ta roƙon Allah ana ta roƙon Allah bayan an je an fita lafiya lau sai kuma a koma shikencin da ake sai Allah yake cewa to a dandarar ƙasar ba zan iya muku ba ne ba ni da iko a nan iya halakar da ku ya ce to ba shi ma ban halakar da ku kuna ganin kamar a ƙasa kun tsira ya ce awa amina an yi idakun fihi taratan ukhra kuna da garanti cewa ba za ku sake hawa jirgin saman ba ne kun manta wata tafiya ba za ta sake kama kun ku hau ba sai muku kamun me yake cewa fa yughriqakum haka Allah ya ce sai in kuka sake sai kuma shi ya tuno din da kun manta sai ya dawo a nan kuma sai ya kama ba zancen ku sake kara ana irin wannan ku duba fir'auna ba shi ne ya ce ana rabbukumul a'la ba shi ne ubangiji wanda ya fi kowa amma lokacin da Allah ya jarrabe su suka shiga cikin ruwa teku lokacin da annabi Musa aka ce fita da shi da mutanensa suka fita suna zuwa bakin kogi sai ruwa ga kuma fir'auna ya taho suka ce inna la mudraku shikenan an kama annabi Musa ce da mu'mini ne shi manzon Allah ne ce kalla inna ma'iya rabbi sayahdi to hanyar ake nema da za a tsallaka tunda Allah ya ce in kun zo nan za ku tsallaka kuma an kasa gane hanya wani waje za a bi sai Allah yake cewa da annabi Musa cewa ga yadda zai daki ya daki wajen mai ya daki kafin ya daka ɗin suna neman a ina ne a bakin teku sai ɗaya daga cikin Banu Isra'ila yake cewa annabi Yusuf ya bar wasiyar cewa in dai mu Banu Isra'ila za mu bar Masar to mu cire shi daga cikin kabarinsa sallata tare da shi. Inda shi ma garinsu ne can Falastin. Sai Annabi Musa ya ce, "Ni waye sun ina kabarin nasa?" Aka ce, "Ai ba wanda ya san kabarin sa sai wata tsohuwa ga tace." Ita ce ta yi wannan zamanin. Ta riska daga wajen, ita ta san wajen da kabarin. Annabi Musa ya ce, "Ke baiwa Allah zo ki nuna mana ina kabarin Yusuf?" "Kin sani?" Ita ce, "Na sani." "Ina yake?" Ita ce, "A, ina da sharadi." Sai an mun wani abu guda ɗaya zan. "Menene? Me kike so a baki?" Ita ce, "So nake in zama makociyarka a aljanna." Shine sharadin. Ya ce, "To waye zai miki wannan?" "In za ki nuna mana, ki nuna mana." Ba ki kai wannan matsayin. Don aljannan annaba daban take. Ya ce, "To ni kuma zan nuna." Sai Allah ya yi Annabi Musa wahayi ya ce, "Ka bata abin da kake so." Kaga mai aljanna kenan. Ka bata in kana so. Domin sai kun samu Annabi Yusuf sannan hanyar za ta buɗe ku. Sai ya ce, "To, na yi miki alƙawarin ke maƙociyata ce aljanna." Ta je ta nuna, aka ciro kabarin, shi kenan sai Allah ya ce da Annabi Musa cewa, "Anadirib bi asaka." To ga wajen da za ka sa sandanka ka daka. Yana daka sai hanya ce, "Shi shifa kana kullu firqin khawdil azim." Sai kenan sai ruwa keci, sai ya zaka maddala, aka samu hanya, suka yi ta wuce. Suka huce, suka huce, suka huce da kabarin da jikin Annabi Yusuf din aka tsala. To suna hucewa sai Allah ya ce, "Thumma azlaqnal akharin." Sai muka matso da su Fir'auna, sai suka zo. Can suna fita su Fir'auna suna shigo. Fir'auna ya shigo da mutanensu ba su gama shigowa ba, sai Annabi Musa ya daga zai daki sandan, da sandansa zai daki ruwan, sai Allah ya ce, "A watrukil bahra rahwa." Ya ne tukunna ba mu taimaka. Bar ruwan yadda yake. Sai da suka shigo ga baki ɗaya, shi ne sai Allah ya ce, "Sun ma'azarakana fa'adun baƙi." Haka muka, ko kuma sun ma'azarakana al'akari, sai muka dirme da sai aka ce ruwan duk ya rufe. Da ruwan ya rufe, Fir'auna ya ji ana ta maloluwa da shi a cikin ruwa, ya tabbatar mutuwa zai. Da tabbatar mutuwa zai sai ya yi ikhlasi. Kaga tauhidi ne zai fitar da shi daga cikin damuwarsa. Kala, sai Fir'auna ya ce, "Amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Isra'il wa ana minal muslimin." Na yi imani da Ubangijin da banu Isra'il suke imani da shi, ni ma na zama musulmi. Ya shiga musulunci, a ka'ida ya shiga musulunci. Ya yi imani da Ubangijin da banu Isra'il suka yi imani da shi, na zama musulmi, na miƙa wuya. Wannan ita ce kalmar tauhidi. Kaga matsala ya shiga sai ya koma mai tauhidi. Shi ne wannan. Amma ba a karɓa ba. Saboda duk wanda bai tuba ba sai da ya zo mutuwa ba a karɓa tubansa. Shi ne abin da ya hana. Amma dai kalmar tauhidi ya yi. Ya yi kalmar shahada. Fir'auna ya yi kalmar shahada. Shine sai mala'ika Jibril yake cewa da Annabi Muhammad, ya ce, "Ina cikin mala'ikun da aka tura ni don mu halakar da su." Ya ce, "Yana ƙoƙarin wannan kalmar shahada, ni kuma na dinga ɗiban taɓo ina maka a bakinsa." Ya ce, "Ba na son yi kalmar nan, don yanzu na sai Allah ya yafe masa. Yanzu na sai ya yafe masa." Ya ce, "Ya gama ɓarna kuma ya zo shi." To ƙa'idar sai Allah ya ce, "Al'an sai yanzu za ka yi iman?" "Sai yanzu wa qad asayta qabl wa kunta min al-mufsidin." Albarkar kalmar tauhidi yi ba karɓa ba. Albarka ta sai Allah ya ce, "Al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya." Daga yau din nan dai za ka mutu. Za mu kyale jikinka ba zai lalace. Za a dinga zuwa ana kallonka. Domin ka zama izina ga wanda zai zo daga baya, kada wani sai ya kici shi Allah. Da Allah baya mutuwa. Sai kuma ga shi ka mutu. Albarkar tauhidin ne, amma ba a karɓa ba. Shi ne abin da manzo Allah ya ce, ba a karɓar tuban wanda sai da ya zo gargara zai tuba. Sai haka ka tuba kafin ka zo gargara. Allah ka azurta mu da tuba kafin mutu. To abin da ya cece shi, ma'ana shi da kansa ya san sai ya yi tauhidi, zai fita daga cikin damuwarsa. Ya shi kuma ya yi kalmar tauhidi. Ya ce, "Amantu annahu la ilaha illa bi لا إله إلا الله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. تشي ساسي من زال الله جيرو من كلمة من تيويد معنى التوحيد إن ذاك أما دي سنة كشي كده أما ذاك كرم تيوين التوحيد كذن دي كلم معنى سكميد دمك بسرعة لا إله إلا الله العظيم الحليم نا يدد أبنجي بداد نا يدد بابونا الله نكس كسي الله العظيم سر كند جرمنسا عن كلمة بزي إيه كاوش با مبوا ينسركي الحليم Ubangiji mai juriya mai dauke kai gabarin laifuka la ilaha illallah rabbul arshil azim na bada gaskiya da ubangiji guda daya ubangijin al arshin nan mai girma a cikin halittun Allah tana da cikin abubuwa masu girma la ilaha illallah ubangiji kai ne guda daya rabbus samawati kai ka halicci sammai wa rabbul ardi kai ka halicci kasai ورب العرش الكريم وبنجيجن العرش وبنجيجن ده يفكوا جرما ده بواي سيكدن ده كرن تاتا كان كلن ده مود ده كي تشكي معنا ده مود ده كي تشكي الله بتكي وإنا أبوه بتكي جرما وإنا كي نكون مياي كي نمي جوريا لن ده يكون ده نيني لشي كي تكون ونم مثلا هيا فيم تدين يتميمي تاتا بزاكي منتي تلاتن بكنا هيتا wannan kirjin naka da kaji shi yayi kim zaka ji ya washi sai kaga Allah ya fitar da kai sai kaga ya kawo maka mafita damuwar sai ta tafi wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka kawo shi a cikin gataccen littafin su zikiri na ɗaya kenan zikiri na biyu a cikin littafin mu na Hisn al-Muslim shine shi ma addu'a ce da Abu Bakrata Nufay' ibn al-Harith al-Thaqafi yarwaytu radiyallahu anhu Allah yaddari shi sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yarwaytu daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yake cewa da'awatul makruh addu'o inda mai damuwa mai matsanancin damuwa ya kamata ya dinga yi lokacin da damuwa ta same shi shine ya dinga cewa اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عيني وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت إنما ما أقول توحيدي اللهم يا أبنجي رحمتك أرجو رحمك كده توسينك كوي لكي كونا في مهم هذه كدنك هارفي دامو تدامك يا أبنجي رحمك nake kauna kai mun ya ubangiji taka kai kadai ba na bukatar ta wani shi yasa akai taqdimi da ta'khir a larabcin kamata a ce allahumma arju rahmatak ina kaunar rahmatka to ina kaunar rahmatka zaka iya kaunar ta wani ma anan a larabci sai kai wani abu da ake cewa ka jinkirta fi'ilin saboda ikhtisas ma'ana allah rahmatka kadai nake bukata kamar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai zan gota nan ma kace kai kadai rahmatka kadai nake bukata rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata 'ayn ya ubangiji karka banni da sar da dabara kai ko kada karka sa in yi dabara a'a in ce in yi nayi haka zan fita in na haka kai nake son ka kawo min dauki rahmatka da daukinka nake nema Allah karka banna in tsara wa kaina dabara dan ba zan iya fita ba wa aslih li sha'ni kulla dukkan harkokina Allah ka gyara min su tafi daidai har abin da ya kawo min damuwa wannan gyara min shi ya zama cewa yana tafiya ne zaka iya tsara wa kanka kaza yake ga baya fita to komo wajen Allah Allah tsara min harkar harkokin nan da zan tsara min daga wannan sai wannan shine abin da kake cewa harkokina da sana'o'ina da neman abincina da aikin da nake Allah ya tsara min shi aslih li sha'ni kulla la ilaha illa ant domin babu wani ubangiji na gaske da zai mun wannan sai kai shaykhul islam ibn taymiya yake cewa Allah ya masa rahma wannan zikirin akan sai yake magana yace duk wanda bayan yayi kiyamul layl da daddare yayi addu'o'insa yayi istighfari kafin ya tafi sallar asuba in dai ya kadi dinga karanta wannan Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfat ayn wa aslih li sha'ni kullahu la ilaha illa anta ibnu taymiya ce kafin ka tafi masallaci kai ta karanta ta ko kuma in ka je masallaci kana jiran liman kai ta karanta ta yace idan gari ya waye za ka yi mamaki yadda Allah zai shiga harkokinka wallahi malam ka jarraba ka tana da dadi akan harkoki in suka yi ma kiki kaka sai ka ce Allah kai nake son ka shiga lamarin ka sa kudin ka ka shi kasa ka ki fita ka ki tafiya duk wanda ya sha yana cin riba kai kuma gashi an ki tayawa ka je neman aiki can shiru ka bi wancan aka ce in kai kaza kaza ha kana hada kripto ya kripce ka abubuwan sun yi sai ka ce Allahumma rahmataka arju Allah dabararka nake so rahmatka ka tsara mu fala takilni ila nafsi tarfat ayn Allah kar ka banni da dabararka ina dan bazan iya ba wa aslih li sha'ni ka tsara min harkokina su tafi daidai la ilaha illa ant dan ba wanda zai iya haka sai kai kuna ganewa haka zaka karanta kana yin cikin wannan damuwa sai ka kafa in shekhul islam yace kai ta karanta ta kafin ai sallar asuba kai ta yi ta idan gari ya waye ka shiga safgogin ka zaka ga komai yana tafiya komai ka sa hannu sai ka ga Allah ya sa albarka domin ka ce ya tsara ma yanzu sai ya tsara ma sai ka bi daidai Allah ka tsara mana zikiri na uku na addu'ar fita daga cikin damuwa shine wanda Sa'ad ibn Abi Waqqas ya ruwaito sai ga kawuna waye zai nuna min kawun da yake irin nawa haka ya nuna shi Sa'ad yana jin daɗi da wannan idan Annabi ya zo yayi ma abu sai ka ji kamar baka baka to Sa'ad shi ya ruwaito mana wannan hadisi hadisin na taɓa baku labarinsa na taɓa gaya muku kissar wata rana a lokacin halifancin Sayyidina Umar ɗan Khattab yace me ya faru sai yace na yi wa Usman ɗan Affan sallama a masallaci ya amsa mai yace anya Usman zai haka yace aje a kira masa shi aka ce Amirul Mu'minin yana kiranta sai ya fito sai Sayyidina Umar yake ce masa Sa'ad yaz'um yace yayi ma sallama a masallaci kake amsa yace a yace nayi masa nayi maka sallama yace a ban yace to me wasan da kai min sallama ina wani tunani yace abin da ya zaunar da ni damuwa ce ta zaunar da ni a masallaci ina ta tunani sai Sayyidina Umar yace tunanin me kike yace wata rana muna zaune a masallaci a gaban manzon Allah sai manzon Allah yace zan ga wata addu'a duk wanda ya roki Allah ya tabbasali da ita wallahi Allah sai ya amsa masa yace zai ga mana kenan sai aka wani bakon balaraban kauye Annabi ya bashi lokaci suka yi maganganun su da ya gama kuma sai ya shiga gida Annabi bai ga mana ba mu kuma mu iya mun tambaye shi ba har kuma gashi Annabi ya wafaci yace abin da yake damuwa ina ma Annabi ya ga mana wannan abu shi wanda aka yi wa laifin Sa'ad ibn Abi Waqqas ya ce ba amsa masa sallama yace ai ni ma ina wajen a lokacin ƙwarai Annabi ya yi wannan amma ni da Annabi ya tashi ya shiga gida bin sa ne inna yace sai na bi bayan sa ina bin bayan sa sai manzo Allah ya ce ya akai Sa'ad ni Sa'ad ya ce sai na ce ya Rasulullah ka ce zaka ga mana wata addu'a wanda idan mutum ya roki Allah da ita Allah zai amsa masa kuma sai akai bako da ka gama kuma ka shigo gida ma ya ce eh Sa'ad wannan zikirin wannan addu'ar ita ce addu'ar dan uwana Yunus ibn Matta the Nun Yunus ibn Matta shine yake da wannan addu'ar shine Yunus ibn Matta ita ce wannan zikirin da zamu ita ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin La ilaha illa anta manzo Allah yace duk wanda ya karanta ta akan damuwarsa akan matsalarsa Allah subhanahu wataala zai tafi masa da matsalar tasa kuma Allah zai amsa masa addu'ar hadisin abinda annabi yake cewa da'watu dhunnun idda'a biha wa huwa fi batn al-hut addu'ar da ma'abocin kifi yayi lokacin da kifi ya hadiye shi ita ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin sai manzo Allah ce lam yadu biha rajulun muslim babu wani musulmi da zai roki Allah da wannan zikirin fi shay'in qab a ko menene kun ji abin da Allah ya ce duk bukatarka kowace iri ce sai kai tawassuli da ita ka roki Allah da ita illa stujiba lahu wallahi sai Allah ya amsa annabi baya bukatar shi yaransa haka Allah yace fanada fi dhulumat annabi yunus sai ya roki kiraye mu yana cikin duhun kifi duhun wato ruwa can karkashi ga shi da daddare ya roke mu cikin dufai Allah ilaha illa anta abinda yace kenan kaga kamar kana magana da Allah La ilaha illa anta babu wani ubangiji na gaske da ya cancanta ba kusa masa sai kai ina ce ba sai kai ai kaga muna tare da kai ana yana magana da Allah kai sai subhanak sarki ya tabbata gare ka babu wanda isa zai iya guje ba ba wanda zai samu biyan bukata sai a wajenka shine subhanak kaga ga tauhidi ga tsarkake Allah ba wanda ya isa ya guje maka ba kuma wanda ya isa ya samu wani biyan bukatar sa sai a wajenka inni kuntu min adh-dhalimin ni da nake kiranka dinnan nake roƙonka ban yi wa kaina adalci nayi ne ni mai laifi kaga wannan al-i'tirafu bidh-dhanb kenan ma'ana kana furici cewa kai mai laifi sai ka hada abubuwa guda uku istighfari ne inni kuntu min adh-dhalimin istighfari subhanaka nan tasbihi ne la ilaha illa anta tauhidi ka hada abubuwa guda uku kaga shi yunus ba cewa ya Allah fito da ni daga cikin kifi ba ma'ana abu da yace ni dai mai laifi ne ka fi karfin kuma a guje maka in mutum ya laifi ya ce ya sha ba wanda ya sai guje ma domin kai ne ubangiji guda daya ba wanda ya cancanta kun mu roƙa sai kai sai Allah ya ce falaula annahu kana minal musabbihin ba dan wannan tasbihin da dai ya kai mana ba lalabi fi batnihi ila yawm yub'ath da a cikin kifin za a bar shi sai ranar alkiyama sanin zai fito to zikirin da yake zikirin yake sai Allah ya ce sai ya ce fastajabna lahu sai muka amsa roƙon sa nan buƙatar da annabi yunus yake a gafarta masa a fito da shi daga cikin kifi ya dawo duniya an fahimci maganar sai Allah ya ce fastajabna lahu mun saurari buƙatar tasa mun amsa masa mun yi masa fa najjaynahu min al-gham sai muka fitar da shi daga cikin damuwarsa me damuwarsa ya fito daga cikin kifi to mun Allah a wani wajen sai ya ce fa nabadnahu bil ara'i sai muka sa kifin ya zo ya amayar da shi a gefen koli yace wa anbatna alayhi shajaratan min yaqtin aka fito masa da wasu ƴaƴan itaciya da ya dinga ci wasu suka ce kankana wasu suka ce wannan da ake tore ita menene kabewa ya dinga ci sai jikinsa ya dawo Allah sai ya ce wa kadhalika nunjil mu'minin duk mu'minin da ya roke mu irin wannan shi ma za mu yi masa kaga alƙawari ne daga Allah duk mu'minin da ya roke mu akan bukatarsa akan damuwarsa da wannan kiran shi ma za mu saurare shi za mu yi masa kamar yadda muka yi wa annabi Yunus Allah ya yi alƙawari ba ya saba alƙawari to haka idan kana cikin damuwa kowace iri ka zauna kai ta la ilaha illa anta kaga ka san me kace subhanak laifi ne shi yasa na samu kaina a wannan yanayi ka fi karfin a saɓe ka mutum ya zauna haka inni kuntu min adh-dhalimin ina neman ka yafe fitar da ni daga halin da zala ce duk wanda yayi roki Allah da wannan Allah zai duk bukata ko ce shi ashe annabi ya ce lam yad'u biha rajul muslim muslim muslimi am babu wani muslimi da zai roki Allah da wannan addu'ar fi shay'in qat a ko ce irin bukata ce illa stujiba sai an amsa masa an gane saboda haka wannan tana daga cikin addu'o'in da suke yayyo mutum da damuwa da bakin ciki la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu to idan ba damuwa ce da kai ba bukata ce sai ka saki kuma wajen bukata me kake so kai ka sani duk abin da kake so ka saka tana daga cikin zikiran da wato sai ka yi ta zaka sha akwai wani athari da babban salaf suke cewa akwai zamani zai zo al-Hudhaifa ibn al-Yamani Hudhaifa ibn al-Yamani yake cewa la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanu yace wallahi nan gaba wani zamani zai zo ya riski mutane la yanju fihi babu wanda zai tsira daga wannan matsalolin illa man da'a bi du'a'in ka du'a'il gharib ba wanda zai sha daga wannan bala'i sai wanda yayi addu'ar irin wanda ibi ya hade shi ita ce me la ilaha mana sai kana wannan zikirin zaka sha daga wannan bala'i wannan ibn abi shayba ya kawo a cikin littafinsa kenan ka rike wannan addu'ar ka dinga yi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalim ka duk bukatarka akwai wanda a cikin salaf yace ko gishirin da yake hada gurasa sai ya kare sai ya kama la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni yace idan kayan abincin dabbobi na ya kare ba kayan abincin dusa ta kare harawa ta kare kuma ba shi da kudi yace sai ya kama la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin la ilaha illa anta ibn rajab ya kawo a cikin littafin sa jami'ul ulum wal hikam yace sai kaga kawai Allah ya kawo masa hanyar da nisa to mun annabi cewa duk bukatar da kake Allah a cikin alqur'ani cewa mu'minai sun shiga damuwa an dai sun yi ta zabbatar da su daga damuwa su to shi yanzu wannan mai makiyayin damuwar sa ba kayan abincin dabbobi damuwar sa gishirin da za a siyo a hada babu ba kuma kudin ba shi bace damuwar sa sai kama la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin wannan mafi karanci a ce a yau a kullun kai ta sodai akan damuwa ba wanda ba shi da damuwa a cike muke da ita kala kud wani ta haɗiye shi ma kaga ma tunanin ma ya rufe amma da kayi imani ka rike ka yadda sai kaga amma wallahi wataran Allah ya burge ka sai ka rasa ma ya zaka gode masa sai ka rasa ya zaka gode masa kai ta yi ta kafin a ce lokaci ya kare mu karasa na ɗaya ta mun guda hudu ce maka ji wai lokaci ya yi to saura guda ɗaya ai tambayo tana zuwa su ai guda ɗaya ta rige mana sai zikiri na gaba wanda yake yaye damuwa wannan kuma Abu Dawud ya kawo shi a cikin littafinsa Ibn Majah ma ya kawo a cikin sahihunsa daga babbar sahabiya Nana Asma bint Umais mata sayyidina Abubakar kafin sayyidina Abubakar ya aure ta Ja'far kanin manzon Allah shi ya aure ta Ja'far da yayi shahada a yaƙin Uhud ta gama ta kaba sai sayyidina Abubakar ya aure ta shi ita ce matar da sanda Annabi ya tafi aikin haji ta haihu a miƙaci Asma bint Umais ta zo ta ce ya Rasulullah gashi na haihu na fara nifasi gashi za a yi niyyar aikin haji yace ki rufe inda jinin yake ki kunzugo ki rufe ki duk abin da mai sa'alci aikin haji za shi kawai in kin je maka ne ba ki da wafi ita ce matar uwansa ce uwa ɗaya uba ɗaya Ja'far uwan sayyidina Ali ne uwa ɗaya uba ɗaya ta tafi wajen Abubakar sannan ta dawo wajen kanin mijinta su sahabbai ba sa barin mace saliha ta zauna haka kai ka ce ba za ka aure ba zauna ba ai tana da yaya annabi dizawara ya auri tun masu yaya saboda ladan da yake ciki in kuka ji ladan da ake samu wajen auren bazawara duk ba za ku gane shi su kasashen laraba ba su auren zawara dan mace ta aka ce ya za a daita ga annabi matan su 11 guda ɗaya ce budurwa su zawarawa ko ba mai yawan ƴaƴa ba ko ai baka san ladan da yake wannan ƴaƴan bane zala sallallahu alaihi wasallam wanda yake kula da bazawara da marayu a lahira da ni da shi kankan wajen shiga aljanna yau ne zai ce zai aure bazawarar amma wannan da ƴaƴanta to na take ƴaƴan wai ta kade zai aure baka san ladan da yake ciki bane in kuka ji tarihin ladan duk sahabbai kuna ba sa bari duk wanda mijinta ya mutu sai su aure haka wannan zawaran ku aure su eh ai ɗaya ma sai da annabi ya tura ummu salama annabi ya tura aurenta sai take cewa a gaya annabi ita fa ba yarinya bace kare dauka yarinya ce sannan nabi tana da ƴaƴa an mutu an mata ƴaƴa da yawa sannan tana da kishi sai annabi ya ce a koma dai a gaya mata muna son ta haka duk shekarunta da ya bata kai shekarunmu mun girme ta ya ce ƴaƴanta kuma ƴaƴan Abu Salama ta taho da su ƴaƴanmu ne za mu riƙe su kishin da take da shi za mu roƙon mata Allah ya rage mata sai aka yi auren duk matan annabi duk kowace yawancinsu duk suna da ƴaƴa duk kuma da su suke taho kuma annabi ya riƙe su kuma ya faɗi ladan sai sayyidina Abubakar da waye da suke auren su duk da ƴaƴan shi ma Ja'far din da ya mutu ai yana da ƴaƴa Abubakar ne ya ɗauka da ya auri uwar sai ya auri har ƴaƴan mu abin da ka san abin da yake tsorata mu wahalhalu ciyawa shi zai iya ciyar da ita amma ba zai ciyar da ƴaƴan kuɗin makaranta shi kuma Allah ya ce nahnu narzuqukum wa iyyakum nahnu narzuquhum wa iyyakum da arzikinsu za su zo Allah ya ce mu za mu ba su mu ba ku eh ai tsoron talauci ne Allah ya ce kar ku kashe ƴaƴanku kar ku hana su fito Allah ya ce aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a kai family planning wani zai zo ka hana shi fitowa Allah ya ce la tadruna ayyuhum aqrabu lakum ku san wanne ne mai amfani haka Allah ya ce ku kyale su su zo mai wa wanda za su zo din su ne masu tausayin da jinta ba wanda kake ganin su a gabanka Allah ya musu albarka gaba ɗaya Nana Asma'u take cewa manzo Allah ya mana tare da shi sai yake cewa da ni ya Asma'u wato ala u'allimuki kalimatun taqulihinna indal karb bana koya miki wasu kalmomi wanda idan damuwa ta dame ki ki dinga faɗa ki dinga karanta su idan wani abun bacin rai a wata damuwa ta in koya miki tace a koya min ya ma'aikin Allah sai annabi ya ce ki dinga cewa Allahu Allahu rabbi la usyriku bihi shay'a Allahu al-duk a cikin wannan guda hudu za ku ji tauhidi Allahu Allahu rabbi mana ya Allahu ya Allahu ya ubangiji ya Allah kai ne wanda ka halicce la usyriku bihi shay'a bana hada kowa da Allah kenan ana san a gaya ma cewa in kana son yaye wadda damuwa ka yi tauhidi ka dawo wajen Allah la malja wala manja minhu illa ilayhi ba inda za ka tsira ba inda za ka gudu daga wajen Allah sai dai ka dawo wajen Allah wani bawan Allah salihi Allah ya masa rahma duk shekararsa 40 da wani abu yana yin aikin haji me yau Allah ne ya sani in ya zo wajen niyya sai ya ce labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka sai shine in za ka yi niyya a miƙa ci abinda za ka yana faɗa sai ya ji daga sama an ce la labbaik wa la sa'adaik ba ma amsawa ba mu ruwanmu da kai daga sama kawai zai ji amsa wata rana wanda yake ruwaito yake ci wani saurayi sun tafi aikin hajjin tare sai ya ji an masa wani shi ya ce labbaik allahumma labbaik labbaik allahumma hajjan sai aka ce masa la labbaik wala sa'di sai yaron nan ya juya yace baba ka ji abin da naji ana fara ku yace ina ji yace kuma ka zo kake yi an ce ba a saurara ku ba za a amsa ma yace to wurin wala idan ban zo wajensa ba wajen wala shi ya ce la labbaik wala sa'alaikum to wajen waza ne ce shi kuma labbaik wala sa'alaikum yace a dole wajensa zan dawo dai yace shekara ta 40 ana mun wannan shekara 40 duk sanda zo na niyya sai a ce la labbaik wala sa'alaikum yace amma dai wajensa shi kadai ne zai yayi wata rana zai ce ya yafi ranar da yace ya yafi ko duk shekaru 40 din an yafi yau Allah yace ya yafi ma ba zancen wai gobe za ka in ya yafe ma ba shikken yafi Allah ya yafe duk abin da muke dinnan so muke a ce ya yafe yana cewa ya yafe shi baya canza ba la yukhlifu al-mi'ad ba shi ne an yafe ma din ba ai shi ne ai ba wai an yafe ma gutsire an bar gutsire a'a du ai shi in yace to yanzu ka ce ya Allah na yi laifuka wasu na sani wasu ban sani da wanda na sani da wanda ban sani ba na farko da na ƙarshe da babba da ƙarami da na fili da na koyi Allah ka yafe mu yace na yafe mu to me ya rage babu annabi ya ce mana duk wanda ya je aikin haji karɓaɓɓe wanda bai ji dali ba bai fusuku ba bai rafatu ba zai dawo gidansu garinsu kamar yau baba su taife shi wanda baba su taife shi yau me laifi yake da shi kun gane duk ɗan yafe ma fa duk kar ka tsaya wani bincike wani ya ce ma ƙaramin ƙananan laifuka wa ya ce ƙananan laifi shi annabin bai iya larabcin da zai ce ƙananan laifuka ba cewa an yafe ma zunubanka du bai ce ƙanana ba an yana so sai ya ce ƙanana in aka ce zunubai du kai mai yawan mahaifiyarka ta haife ka da naka da wanda ka yi wa Allah da wanda ka yi wa bayin Allah shi ya san yadda zai biya su kun gane ba zancen la tasalu an ashiya kaga tsawon wani bincike bincike an yafe ma dudu ba wani wanda aka rage an fahimci magana so haka wannan zikirai guda hudu kowa ya dinga yin su ba wanda ba shi da damuwa damuwan nan kowace iri ta abinci ce ta lafiya ce ta gida ce ta iyali ce ta ƙasan mu ce an gane duk muna da ita sai mu tai waccan da Ibnu Taymiyya ya ce ka ringa yi bayan sallah kafin sallah asuba kada wanda ya manta za ka ji daɗin ta in ka fara daga yau za ka ji daɗin ta ka gama wuturi kafin kai sallah asuba sai ka ta Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfat ain wa aslih li sha'ni kullahu la ilaha illa anta sai ka jona ta da kuma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin kai ta yi ko in ka je masallaci ko kana gida wala addini mu ba abin da yaban mana mu ne dai ban iya ba ba ma yi yadda annabi ya ce ba wa kanmu lokaci ba ma addu'a wallahi ba ma addu'a yanzu addu'a duk wanda zai sai kaga addu'a ce ta minti biyu ita ma a tsintsinke yana kallon can zuciyarsa ta tafi can kuma wannan ba a amsa ta ana Allah Allah ta shi Allah ya ce fa idza faraghta fansab wa ila rabbika min farq da ka gama wannan ibadar ka sake tsayawa a wata ibada ka nemi kwaɗayin abin da yake wajen Allah yanzu da wuya a cikin munan ka ga mutum ya zauna ya yi minti 30 yana addu'a in ba kiyamul layl ana son masu kiyamul layl su ne domin a lokacin ba kowa bukatun ne to yanzu a ce bayan sallar azhar ko bayan la'asar ko bayan magariba ka samu mutum ya zauna yana ta addu'a minti 30 babu da wuya dai ana samu ba wance ba to ba mu da lokacin addu'a ko muna son wai mu ce kuma komai lafiya shi kuma addu'a ana son a yi ta ne lokacin da baka da bukata ba sai ka shiga matsala a sai ka shiga matsala ba baka da bukatar baka da matsala kai ta kwarara ta da matsalar ta zo Allah ajiye ta yake sai ya dauko shi sai ya ajiye wajen sai kaga matsalar ma baka santa ba amma aiki da ita Nabi ce addu'a tana aiki da abin da yazo da abin da bai zo ba ma kai ta sai ta ajiye mai ta ana ta ajiye ta san da bukatar ta zo sai kaga ta yi ma aiki dan adam ba a rasa shi da wato tasgaro amma mu danga yin addu'a wannan tambayoyin ba na jin za su karanta ko lokaci ya cika sai dai dan tafi da su gida insha Allah sai in karanta mun zo karatu na gaba kafin mu karatu sai mu dan karanta ko kuma karanta daya biyu kar a ce ba a yi ba waye fara zuwa ka kasance da farko wannan yana cewa assalamu alaikum warahmatullahi Allah ya kara malam lafiya da nishin kauna abin mai albarka malam tambaya nake akan sahihancin wannan maganar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya yi mai salati 100 bayan sallar asuba kafin ya yi magana da kuma sallar magariba Allah zai biya mai bukata 100 zai gaggauta masa 30 a duniya 70 sai ranar alkiyama sai sahabbai suka ce yaya za mu ma salati sai annabi ya ce ku ce inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhan nabi ya ayyuhan alladhina amanu kenan ko ya ayyuhan nabi sallu alayya wa sallimu taslima sai ya ce to ga yadda za ku faɗa Allahumma salli alaihi ko kafa ɗin wannan ba hadisi ba ne hadisi ne akwai hadisin da ya zo cewa yadda ka kawo ne ba sala'a ba inganta ba yadda ka kakkar rubuto ya haka amma ko yadda aka gaya maka ya tabbata cewa an ka gama azkar na safe azkar na safe wannan da aka jero mana mun karanta san a ƙarshe zaka yi annabi salati 10 ko shi ma bai inganta ba da'ifi ne hadisi babu inda annabi ya ce ai masa salati 10 ko 100 ko 1000 abinda annabi dai ya ce wanda ya yi min salati 1 Allah zai masa 10 so wasu ne su kuma tunda an ce 1 za a yi ma 10 kaga in kai 10 za a yi ma nawa kenan 100 in kai 100 za a yi ma nawa kenan amma ba annabi bane ba amma ba wai laifi bane sun fara amma kashi an ce in ji annabi ne shine kuskure ba annabi ƙarya iya abin da ya faɗa ka manzo Allah ce wanda ya min salati 1 Allah zai masa 10 kiyasan wanda ya 10 kenan za a bashi nawa 100 kiyasan kiyasi kenan ake an fahimci maganar za a gabatar ma da 70-30 a duniya salatin annabi da ya ana biyan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya mai da salati shine addu'arsa maimakon ka ce Allah ba ni kaza sai ka zauna kawai kana yi annabi salati kawai kike lokacin addu'a manzo Allah ya ce duk damuwarka Allah zai ma magani ta duk zanubanka Allah zai yafe duk damuwarka kowace iri ce sahabinsa ne ya zo Ubay ɗan Ka'ab yake cewa ya Rasulullah na ji falalar salati zan kasa lokaci na kaso 3 kaso 1 in ma salati rabo kaso 2 kuma in yi addu'o'i ma'ana lokacin addu'a ta zan raba shi 3 kaso 1 in yi salati kaso rabo 5 da suka rage yi addu'a sai annabi ce in kai haka yayi amma da za ka ƙara zai fi sai ya ce to ya ma'aikin Allah zan raba yanayin biyu rabi salati rabi addu'o'ina annabi ya ce in kai haka yayi amma da za ka ƙara zai fi sai ya ce to ya Rasulullah zan kasa lokacin uku kaso 2 a cikin 3 na salati ne kaso 1 shi kuma in sauran addu'o'ina Annabi ya ce in kai haka yayi amma da za ka ƙara zai sai ya ce don haka ne ya Rasulullah duk lokacin ma salati zan ma sai annabi ce idan tukfa hammuk wa yuqda wa yughfar dhanbu yace in ka kai haka in haka zaka dinga yi to duk zulbanka za a goge ma duk da hankalinka za a yi ma ba kawai ba sai ka ce Allah ba ni kaza ba ni kaza ba Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid sai ka dinga karantowa mana abinda kake cewa Allah ina roƙonka ba wannan mai suna Muhammad ka tuna da shi ka koda shi ka yabe shi a wajen mutanen da suke wajenka a mala'iku da suke sama shine salati da shi da iyalin gidansa Allah ka ƙara masa albarka da alkhairi kamar yadda kai wa annabi Ibrahim da shi da iyalinsa shine ma na salati kai ba kai kake yin salati ba roko kake ce Allah yi masa salati ba shine Allahumma salli Allah kai masa ni ban iya ba amma ni na roke ka kai masa to shine ka yi salatin kai sai Allah annabi yace idan kai mun Allah ya dauki alƙawari kai ma zai ma mana zai faɗi sunanka ga alajiwa na can yana yabon masoyina sai ya faɗi sunanka da na babanka da na babaka Allah yana faɗin sunanka dan jin daɗi idan ka gama sai ya ce to buƙatunsa tunda ya yi abin da nake so ya yi wa yana son masoyina ni ma ina son sa duk buƙatunsa ma na biya masa ko ya faɗa ko ya faɗa ba dan shi ya san zuciyarka ya san buƙata ai akwai wanda ba sa ɗaga hannu na kawai salati su sun gama kawai su tashi da su babu shi ya sani amma ana son sanda kake salatin ka dinga hararo bukatun nan kana salatin kana fasa su ka tuno kaza ka tuno kaza kana salatin kana kallon bukatun naka ko ba salati duk sanda kake addu'a ba sai salati kadai ba la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir yanzu kallon ta kake kawai a zikir amma addu'a ce in ka sani addu'a kake wa kanka in ka sani yanzu kai kake da matsala kana da jarrabawa za ka yi musabaka za ka yi kaza kana buƙatar gida kana da buƙatar kira ko ba ka da kuɗin sai kake cewa la ilaha illallah babu ubangiji na gaske sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu ba shi da wanda yake tare da shi a zan mulkin sa komai lahul mulk komai na duniyan nan nasa har da gidan da kake so har da jarin da kake so ya mallaki komai na sani da aikin da kake nema da sana'ar da kake so ka yi da lafiyar da kake nema da matar da kake nema za ka aura ba nasa bane ka ce lahul mulk komai nasa ne wa lahul hamd ka yi mana ni'imomi da yawa muna gode maka wa huwa ala kulli shay'in qadir yana da ikon da zai mun aure yana da ikon da zai bani gida yana da ikon da zai bani jari yana da ikon da zai bani lafiya yana da ikon da duk bukatun ka suna wa huwa ala kulli shay'in ba zai iya ba sai ka hararo bukatunka kuna ganewa ita addu'ar iyawa ce ka san yadda za ka shiga fadar Allah ka san yadda za ka gaya masa mun gane yanzu nan sai ka ga jirginka ya tashi sai ka ji ana magana iyawa ce da fahimta da kuma halarto zuciya inna Allah la yaqbalu du'a'an min qalbin lahilin ghafil lahil ghafil Allah baya karɓa addu'a daga zuciya rafkananniya wadda tana wasa sai ka tattara hankali ka tattara kana kallon Allah sanda kake faɗa kana gane ai haka Allah ya ce afala yatadabbaruna alquran ko ba ku iya yadda ake gane alqurani bane an fahimta adda ka tashi an wata magana kaga ta shafi irin taka a cikin alqurani sai ka sa kanka a wajen Allah da ni a wajen nan hadda ni an gane Allah ya ce wa najjaynahu ahlahu min al-karbil azim mun tsere da shi da iyalansa daga katuwar bala'i da musiba sai kana cikin musiba yake ce asadani Allah nima najjini minal karbil azim Allahumma najjini wa ahli minal karbil azim wannan damuwar da nake ciki Allah nima a cikin dade haka ake yi kun gane kuma kan ka zauna yin salati zalla karka ce komai karka ce Allah ba ni komai domin akwai bambanci da mai zikiri da mai addu'a wannan ya zauna yana addu'a wannan ya zauna yana zikiri sun yi awa biyu wannan yana cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin wannan yana cewa Allah ka gafarta mu ka sani aljanna ka tsare ni gaban wuta ka bani ikon amsa tambayoyin cikin kabari ka bani wadata ka bani lafiya ka yi iyali na albarka ka yadda in bi ka ka hana ni sabanka suka yi awa daidai kuma kowa Allah ya amsa masa to ladan wannan da bukatar wannan ta fito wannan yau shi wannan roƙo yake shi kuma wannan kadaita Allah yake yana yi masa jinjina duk abin da kaga dama kai mu sai a bashi abin da aka ba wannan wa mislahu ma abu kara masa Allahu akbar shi ake son a hada da zikirin da addu'a in da kai addu'a kai wa Allah zikiri sai ka hauda Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa addu'a da tafi gudu ita ce wanda ana yi ana tsirmawa da salatin annabi kana yi ka fara da farko ka bude da godiyar Allah da salati in ka fada sai kai burki sai kai wa annabi salati sai ka kara ci gaba da addu'a ka sai ka tsaya sai kai wa annabi salati sai Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yace wannan addu'ar ka ka kowace sauran amsa an gane haka za a dinga kana wannan ka tai yanzu ka ga Allah ya burge ka sai ka ga mutane suna tabbakan bagan kai ko lafiya lau saboda ka hau kan hanya eh kaga alert daga wajen Allah Allah ya mana miki to mun yi dan karace ba mu amsa ba wayannan Allah ya da zan karanta su a gida in Allah ya kai mu amma a tuna mu na zo na manta